To mashallah, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى ɗan uwa suka bugaci mu tattauna a wannan lokaci gajere, ɗan uwa ɗalibai masu karantu a wannan makaranta ta School of Agric da aka faɗa a wannan jiha ta mu ta Kano, Allah saka musu alkhairi. Abinda ake so a tattauna a kai shine yaya musulmi ya kamata ya ci moriyar lokacinsa, muhimmancin lokaci a irin wannan yanayi da muke cike na rayuwa da corona, wannan musiba da al'ummar musulmi suke ciki. Na farko dai muna roƙon Allah ya yi mana wannan bala'i, Allah ya yi mana wannan musiba, Allah ya taƙaita mana abinda muka gani da wanda ba mu gani ba. Kuma muna roƙon Allah ya yaye mana wato duk wata musiba da take da alaƙa da wannan corona ɗin da abinda zai biyo bayanta, wanda muka sani da wanda ba mu sani ba, fitintunu waɗanda suke na gida da kuma na waje. Muna kuma jajantawa ƴan uwa halin da ake ciki, na farko waɗanda suka mutu ta dalilin wannan ciwo, da wanda suke kame da ciwon a yanzu haka, da kuma waɗanda ba su kamu ba, duka dai suna cikin firgici da damuwa, da kuma yanayi na lalacewar tattalin arzikin ƙasa gabaki ɗaya ta dalilin wannan corona, da kuma karyewar da yawa daga cikin 'yan kasuwa a wannan ƙasa, musamman a arewa, duk dai ta dalilin wannan corona, da kuma wannan zaman gida da ake ta yi, wanda mutane sun gaji ƙwarai da gaske, ba samu wato sun kasa samun wato nutsuwa da kwanciyar hankali dangane da yanayin da ake ciki. So lallai an zaunu wannan lockdown da ake ta yi na wasu kwanaki, tabbas an zaunu kwarai da gaske, wanda a hakikanin gaskiya akwai bukatar mu jawo hankalin kawukanmu mu gaya za mu iya cin moriyar abu. Idan musiba ta zo, sai ka nemi hanyar da za ka iya rayuwa da ita, sai ka nemi hanyar da za ka iya wato rayuwa da ita. Na farko dai ana so ne a yi magana akan muhimmancin lokaci da amfani da lokaci a irin wannan yanayi. Na farko bayan da za mu yi mun fada cikin wannan yanayi marar daɗi, to sai mu ga ya za mu iya amfanuwa da lokacinmu. Lokaci yana da muhimmanci, musulunci ya himmata dangane da lokaci, kuma ya bashi wato kulawa kwarai da gaske. Kusan ka iya cewa babu wani addini da ya ba wa lokaci muhimmanci irin addinin musulunci. Sannan lokaci din ya kasu kashi-kashi, ko dai lokacin da mutum zai zauna zaman gida, ko lokacin aiki, ko lokacin sana'a, ko na makamancin wannan. Musulmi yana da buƙatar a tunatar da shi wato abin da yake da alaƙa da lokaci a rayuwarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a cikin hadisi wanda yake sanannen hadisi ne ingantacce, la tazulu qadamu abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al an arba, diddigin bawa ba za su gushe ba ranar tashi alkiyama sai an tambaye shi akan abubuwa arba khisal, dabi'u ko halaye ko tada guda hudu. Na farko sai an tambaye ka akan rayuwa, ya ka karar da rayuwarka, to kaga lokaci ya zo. Dole ne mutum musulmi ya sani cewa lallai sai an tambaye shi akan lokacinsa, me yayi ya karar da lokacinsa, an umrihi fi ma afna, yaya aka yi ya karar da lokacinsa, wa an shababihi fi ma abla, haka samartakansa, yayi amfani da lokacin samartakansa ya karar da lokacin ko ya tsufar da lokacin. Sannan wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa, aina ya samu dukiya kuma yaya ya ciyar da dukiya, wani amalihi ma za a amila fi, aikin da mutum yake yi me yayi amfani da lokaci lokacin aikinsa. Wannan hadisi ne sananne, kuma kowannen mu ya sani cewa wallahi sai Allah ya tambaye shi akan waɗannan abubuwa da aka lissafa mana a cikin hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daɗa faɗa a cikin wani hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce, Imam al-Hakim ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi, Imam Zahabi ya masa muwafaqa. Manzo Allah yana cewa karibata da abubuwa guda biyar kafin abubuwa biyar su riske ka, iqtanim khamsan qabla khamsin shababaka qabla haramika, kai amfani da lokacin samartakanka kafin tsufa ya same ka, sannan sihataka qabla saqamika, lafiyarka kafin ciwo ya same ka, ghinaka qabla faqrika, wadata kafin talauci ya ainihin wato riske ka, faragaka qabla shughlika, wato dama da ka samu, lokaci da ka samu rashin aiki, kamar yanzu irin wannan farag da aka samu na lokacin corona din nan, kaga mutane suna zaune a gida, mata sun ainihin wato su ma suna tare da mazajensu, yara ba sa zuwa makaranta, iyaye suna ta kukan cewa kullum bari bari ya ishe su, to yaya za a yi mu amfana da wannan lokaci? Shikenan za mu zo mu yi ta kukan mun zauna a gida ba yanda za mu yi, ba za mu amfana da lokacinmu ba, mu yi ta faɗa da 'ya'yanmu, mu yi ta faɗa da matanmu. Yanzu an samu mace-macen aure sun yawaita saboda kullum mai gida yana gida, yana ta ganin laifuffuka, yana ta faɗa, ita kuma uwar gida ba za ta iya haƙuri ba. Yara suna jin haushin ubansu saboda kullum ya sa ido a kansu, da yana tafiya aiki yanzu baya zuwa aiki, kowa ya shiga damuwa. To yaya mutum zai yi amfana da ainihin wato lokacinsa a irin wannan yanayi? Sannan wa hayataka qabla mautik, yaya ka amfana da rayuwarka? Kaga wannan duk yana da alaƙa da lokaci, lokacin da Allah ya baka ke rayuwa kafin ka mutu. So shi yasa musulunci ya zara wa musulmi yaya zai yi rayu. Ku sani cewa wallahi tallahi addininku ya yi muku baiwa, babu wani addini da kamar yadda na yi bayani, ba wani addini da ya taimaki wato ainihin wato musulmi, ko ya taimaki mai bin addinin irin addinin musulunci. Waɗannan abubuwan gabaki ɗaya ya kamata mu sani cewa akwai tambaya da za a yi mana bayan wancan hadisin wato da ya gabata. rayuwar dan adam gabaki daya kamar wata kasuwa ce. Rayuwar dan adam, lokaci na rayuwar dan adam in general gaba daya kamar wata kasuwa ce. Kasuwa ku idan mutum ya je ta yana kokari ya ga wace riba zai iya ci a cikin wato kasuwancinsa. Sannan rayuwar dan adam kamar wata gona ce da yake shuka, duk wanda ya shuka wani abu yana so lokacin girbewa yayi saboda wato ya ga amfanin da ya samu, ya ga ribar da ya samu. So yanzu wannan lokaci na rayuwa da muke ciki, lokacin nan na zama na lockdown da ake ta yi na adadin wasu kwanaki a wasu jihohi da ake ta yi misali, yaya ya kamata mu amfana su. To mu sani cewa rayuwarka za ka girbi rayuwarka ne ranar girbi, ranar mutuwa ne ranar tashin alkiyama. Kamar yadda yanzu a nan duniya idan ka shuka amfaninka za ka jira wata biyu wata uku ka girbe ka ɗauki amfaninka, to haka kuma lokacin nan da aka baka shi to akwai lokacin da za ka yi da na sani. Manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce da za mu zo mu faɗe shi nan gaba, ni'matani maghbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Akwai ni'imomi guda biyu da mutane wato za a yi musu kamun ga abin da ake nufi sai mutum ya yi da na sani akan wannan ni'imar da Ubangiji ya bashi sai ya ci zai yatsa. Yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka farag, mana kana rayuwa alhamdulillahi baka zuwa aiki, baka zuwa makaranta, ɗalibai ba sa zuwa makaranta, iyayensu ba sa zuwa wajen aiki, wasu ma yanzu ma'aikatun a gida suke aikinsu, wasu bacci suke ta yi, wasu kallo suke ta yi, wasu fimatumai suke ta kallo, wasu wasa suke da mata, wasu karta suke yi, wasu lido suke yi, wasu caca suke yi, wasu sata suke yi, wasu bindiga suka ɗauka tunda suna zaune ba sa komai kuma ba kuɗi a tattare da su, da ka barin su ɗauki bindiga su je su ta kashe mutane sauransu. To wallahi sai mutum ya yi da na sani akan damar da Ubangiji ya bashi, sannan kuma lafiya. Duk wanda Allah madaukin sarki ya bashi lafiya, wallahi sai Ubangiji ya tambaye shi akan ainihin wato lafiyar da ya bashi. So kada mu manta da wannan abu. Na farko cikin gabar maganata da nake so in mai da hankali a kai a matsayin shimfiɗa, lokaci yana da muhimmanci ya koyan uwana. A lokacin corona ne ko ba lokacin corona ba, wannan corona za ta wuce. Muna fatan Allah ya mana maganinta, Allah ya magance mana wannan corona. Za ta wuce, za ta tafi, za mu yi jana'izarta in Allah ya so ya yarda. Ba za ta ci gaba da zama kamar yadda ta karkashe mana mutane, mu ma sai mun yi jana'izarta. Za mu sallame ta da taimakon Allah da ƙarfin addu'a bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. To amma ku sani cewa sai fa an tambaye ku akan wannan damar da kuka samu ba ku yi amfani da ita ba. Na'am, damar kala-kala ne. Akwai wanda shi zaman gidan yana zaman gida ne cikin damuwa saboda ba a biyansa albashi, wanda muna ta roƙo muna ta kira Allah Ubangiji ya dawo mana da al'amura su zamanto daidai, waɗanda suke aiki a private sector su dawo su rinka samun albashi, masu aiki na kamfanoni da aka kora suna zaune a gida ba sa komai, masu aiki a makarantun boko private suna zaune a gida ba sa komai, masu kaza-kaza suna zaune ba sa komai. Na'am, gashi sun samu lokaci amma suna cikin baƙin ciki. To duk da haka a matsayinka na musulmi ya kamata ka yi amfani da wannan lokacin ka amfana. Yanzu misali akwai malamin da na san malamin makaranta ne, ya ce malam an tsaye da mu ba ma zuwa makaranta ba albashi, ya ce gashi damana ta sauka alhamdulillah mun gode wa Allah ni na koma gona. Da aka yi koma gona ya je ci gaba da aiki, ba yi da kuɗin da zai sa a yi masa huɗa sai sun ku yake huɗar da kansa, ba shi da kuɗin da zai sa a yi masa su a shuka sai ya shunkuya yake yin shukar da kansa. Kaga yanzu wannan lokacin nan na lockdown na corona, kaga ai yayi amfani da shi, yace ana nan ana shiga cikin damuwa da bakin ciki, mu kuma muna cikin daidai gwargwado muna shuka alheri insha Allah ta'ala. To haka muke so kowane ma'aikaci, kowane ɗalibi, kowane mai gida, kowane wani mutum da ya fada cikin wannan musiba yaya zai iya amfanuwa da lokacinsa a matsayinsa na mai na musulmi. Lokaci yana da muhimmanci kwarai da gaske. Na farko lokaci dai amana ne, kuma wallahi sai an tambayi mutum akan duk amanar da aka dora masa idan ya yi sakaci akan wannan amana. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. الله yana umartan ku bayar da amana ga ma'abuta, amana din suratul Nisa'i. Abu na biyu, wato mu sani cewa lokaci yana daga cikin ahammu anasir al-intaj, wato kamar wasu abubuwa ne za su taimake ka na samar da abubuwa. Lokaci wata dama ce da za ka iya samar da abubuwa masu amfani kwarai da gaske a rayuwarka. Alhamdulillahi, na gani a hoto ana nunawa ko a Zaria ne ko a wani gari ne, ana saka musu alkhairi, wata makaranta ne, tunda ba a zuwa makaranta ɗalibai sai suka tara ɗaliban su duk sai suka ba su wato zare da yadi, suna irin wannan ɗinkin na riga. Yara ne ƙanana duka ba su ce ko 'yan primary ne ko 'yan junior secondary school ne, suka ce tunda ba a zuwa makaranta an rufe makarantu, to bari mu koya 'ya'yanmu sana'a. Sai gashi an jera sama da mutum barkati, yara ƙanana suna ta koyan ɗinki, wasu na ɗinkin hula, wasu na ɗinkin riga. Kaga yanzu yara ƙanana ma sun yi amfani da lokacinsu. Kada ka bari fa koronan nan ba ta kashe ka ba, talauci ya zo ya kashe ka. Kada ka bari fa wannan zaman da ake na Allahu a'lamu ba a san fa ƙarshen zaman nan ba. Kuma ya kamata ku sani cewa wannan zaman da muke yi, zaman nan da aka ninki memu a gida, akwai fa masu cin ribar zaman. Wasu fa yanzu suke samun arziki, wasu fa wallahi tallahi ba su a dina. Yanzu wasu fa suna nan suna ta kiraye-kiraye a ƙara lockdown ɗin nan. Saboda duk lokacin da aka ninki me ka, a lokacin shi kuma wani zai samu arziki. So ka tsaya fa ka yi shirin ya za ka tunkari wannan abu. Shi yasa kullum a karatuka, a wa'azzuka muna faɗa cewa shi musulmi idan musiba ta zo masa, to yana tunanin ya zai rayu da ita. Ba mu da ƙarfi, ba mu da iko, ba mu isa mu koma wuri kaza ba, ba mu isa mu buɗe wasu wurare da aka ce ba kar mu buɗe ba, to sai mu yi tunani me amfanin kwakwale da Ubangiji ya bamu, yaya za mu iya cin moriyar wannan lokacin, kar mu bari talauci ya zo ya kashe mu. In corona ba ta kama ka, ka je ka mutu a asibiti ba, to kuma talaucin corona ya zo ya kashe ka in ba ka yi amfani da lokacinka ba. So wannan shine makasudi, wannan shine amfanin gabatar da wannan lecture da muke yi a yanzu ɗin nan. Ku ɗalibai, idan ba ku tsaya kuka daɗa faɗaɗa karatuttukanku ba, to wallahi tallahi jahilci zai kashe ku. Yanzu inda aka ci gaba, suna nan ba sa fita ɗin amma suna karatunsu online, wanda a nan nake kira ga gwamnatocinmu na Najeriya, wallahi mutane ya kamata mu ji tsoron Allah, ya kamata a yi providing waɗannan wa ɗalibanmu. Ɗalibai suna zaune 'yan jami'a ba sa yin karatu, suna karatu na courses masu muhimmanci, amma daidai online ɗin nan ba a da tsarin duk Najeriya a ce wai ba za mu iya tsara karantar da yaranmu online ba. Ƙasashe waɗanda ba su kai mu ba suna wannan karatun online. So ba abin da ya tsaya, sun gama semester su, sun shiga sabuwar semester, suna ibin preparing ma akan ma exams, yaya za su zana ainihin jaraba. Amma mu muna nan muna ninkime. To wannan bakin cikin ma kaɗai sai ya kashe mu, in koronan ma ba ta kashe mu ba, wannan bakin cikin zama ɗin da rashin amfani da kwakwalenmu shi ma sai ya kashe mu, wanda wallahi za mu iya yi. Wallahi don samar da data da network mai kyau da 'ya'yanmu za su rinka karatu online kamar yadda ake a sauran ƙasashe, wallahi tallahi in mun samu shugabanni masu tsoron Allah, masu kishin al'ummarsu, waɗanda suke jin zafi da baƙin cikin ninki mai 'ya'yanmu da aka ajiye su ba sa zuwa makaranta, wallahi za mu iya samar da wannan. To amma mushkilar shi ne kullum abin da muke kuka ga wannan talauci da ake fama, ga rashin ainihin wadataccen abinci, ga karyewar tattalin arziki tun daga gwamnati har daga manyan 'yan kasuwa da ƙanananansu, ga kuma yanzu ana nan ana ta bin mu, ana ta kashe mu a gidajenmu. An zo an binko mana wasu abokanan gaba, an binko mana wasu makiya, an sako su. Yanda ka san ana sakin dabbobi, suna nan suna bin mu, suna yankawa, suna kashewa, suna sacewa, suna duk abin da suke yi. Saboda me? Rashin tsari, rashin ɗaukan shawara. An wayi gari da cewa yau idan an fito an faɗi gaskiya, kawai mutum sai ya rinka tunanin cewa shi ba a son sa ne. To sai ka mutu, don dole a faɗi gaskiya. Sai ka mutu, ka mutu, ka haɗi ranka, ka mutu, dole a faɗi gaskiya. To kamata ya yi idan an faɗa wa mutum gaskiya ya yi tunanin a kai bari yin tunani ko da maƙina ne ya gaya min wannan, yaya ya kamata na gyara tsarina. Kawai mutum sai zo ya zauna dinkim, shi yana ganin duk abin da ya shi ne daidai. Sai za a ce kana ɗan adam mai tsuguno a banɗaki, bawali yana iya matse ka, gudawa tana iya fasa maka wando wane ne wane ne a ce wai ka ce wai wai duk wai tunaninka wai shine daidai dole kai kuskure kuma dole a gyara maka so wannan abubuwan da muke ciki muna jajantawa ƴan uwa ne damuwoyin nan da suke ciki kuma amma gashi ba mu amfani da ainihin lokacin mu kar ku manta kullu daqiqa wa lahza zahabat duk wani wato second duk wani minti da ya tafi wallahi tallahi ba zai taba dawowa ba har abada yanzu wannan lokacin da nake muku wannan lecture ko nake muku wannan bayani din har abada ya riga ya tafi idan Abdullah yayi amfani da wannan lokaci akan aikin alkhairi to shikenan zai samu lada kuma zai samu amfani ko na lahira ko na duniya idan kuma bai yi amfani da wannan lokacin ba to yayi asara yanzu wani yana gidan giya yanzu wani yana bayan karuwa yanzu wani yana shirye-shiryen zai tafi sata yanzu wani yana caca yanzu wani yana zaune dandali yana ƙarya yanzu wani yana kaza yayi asarar lokacinsa yanzu kuma wani yana karatun Qur'ani wani kuma yana salatin annabi wani kuma yanzu yana sadaka yanzu kuma wani yana karantar da mutane yana ba su ilimi yanzu wani kuma yana tare da iyalansa yana ilmantar da su so ku sani cewa duk lokaci idan ya riga ya tafi wallahi an yi asarar sa kar ku manta lokaci din nan shine wato madauki na ibadan mu gabaki daya jama'a mu yi amfani da wannan hutu na corona wannan lockdown na corona din musulmi ku amfana kuraya sunnoni kuraya farillai da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dora muku watakila ku samu aljanna ta dalilin wannan zaman gida na corona din ina tabbatar muku akwai wanda wallahi zai samu rahmar Allah insha Allah ta dalilin wannan corona din saboda me saboda yayi amfani da lokacin sa yanzu in kun lura sallah gaba daya akan lokaci take inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta idan kun lura da azumi gaba daya frame din azumi akan lokaci yake na farko dai bayan azumin ramadana sai lokacin su yayi shine watan ramadan sannan ba a daukan azumi sai lokacin daukan yayi sannan ba a shan ruwa azumi sai lokacin shan ruwan yayi idan ka lura aikin haji shi ma akan lokaci yake dan a nuna ma muhimmancin lokaci yanzu duk imanin ka duk ta kawaka duk tsoron Allah ka baka sai aikin haji a yanzu ba za ka taba yin aikin haji ba sai lokacin aikin haji yayi da yawa daga cikin ibadu da ubangiji Allah madaukin sarki ya kayyade mana suna kan lokaci haka mutuwar kuma tana kan lokaci walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun Allah bazai taba jinkirta wata rai ba yayin da ajalinta yayin da lokacin ta yayi ha in lokaci yayi wallahi Allah bazai jinkirta maka ba hatta wanda yafi kowa tsada a duniya wanda yafi kowa muhimmanci shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da lokaci yayi dole haka yayi karansa Allah madaukin sarki ya karba Allah ya karbi ransa yace fi rafiqil a'la haka ni haka kai kenan gaba daya rayuwar mu tana kan lokaci ne lokaci yana da muhimmanci a musulunci kuma hatta bincike ya tabbatar mana hatta ba ma addinin musulunci ba ma sauran addinai waɗanda ba na musulunci ba su ma sun dauki lokaci yana da muhimmanci tunani da tsari na zamani ya ba wa lokaci muhimmanci musulmi babu abin da yafi tsada a wajensa irin lokaci musulmi ina maimaita ba abin da yafi tsada a wajen musulmi irin lokaci aghla shay inda almuslim alhaqiqi wal waqt lokacin da yafi abin da yafi komai tsada a wajen musulmi wato musulmi na hakika shine wato lokaci kuma kar ku manta cewa in ka hada lokaci da dukiya wanda zai ce ai dukiya ita tafi komai muhimmanci sai a ce da kai wallahi lokaci yafi dukiya dan ai ba za ka samu dukiyar ba sai da lokaci sannan kuma shi lokaci in ya kubuce ya kubuce amma dukiya ko baka same ta ba yau za ka iya samun ta a ainihin wato gobe shi yasa turawa suke cewa time is money bature yace time is money wai saboda yadda dan adam ya rataye da dukiya da son kuɗi to shine wai dan a nuna masa wai bature dan ya nuna masa muhimmancin wato lokaci sai ce wai time is money ana so yana so ce time is more than money amma dan hankalinka ya dauka ka gane cewa ashe lokaci yana da muhimmanci har za a iya hada shi da dukiya suka ce time is a master master an san meye master ai to suka tura suka ce time is a master a cikin komai shine jagora kenan kuma suka ce lokaci kamar wani bawa ne mana time is a slave kamar a Larabci su kuma suna cewa ka abdin mamluk, ka yi amfani da shi, kamar yadda Allah ya hore maka bawa ka amfana da wannan bawan, to kuma haka Allah ya baka lokaci ka amfana da shi, kai ne za ka amfana da lokaci, ba shi ne zai amfana da kai ba. Lokaci shi ne yake hukunci, time is a referee, shi ne alhakam, shi ne zai iya maka hukunci. Lokaci ya yi, ka shirya ko baka shirya ba, shikenan. Ana zane jarabarwa a ko ne ko a jami'a, lokaci ya yi, ka gama ko ba gama ba, so time is a referee, shi ne zai fura maka wusul cewa an kammala, ka shirya ko baka shirya ba. Duk wanda bai amfani da samartakansa ba sai ya yi da na sani, duk wanda bai amfani da lafiyansa ba sai ya yi da na sani, duk wanda bai amfani da lokacin wadatansa ba sai ya yi da na sani. Duk matar da ba ta yi amfani da lokacin amarcinta a gidan mijinta ba sai ta yi da na sani, duk matar da ba ta yi amfani da lokacin da take uwar gida a gidan mijinta ba sai ta yi da na sani, duk ɗan da bai yi amfani da lokacin da ubansa yake rayuwa masa biyayya ba sai ya yi da na sani. Haka kuma duk wanda yake yaron kasuwa ko yaro a ma'aikata da bai yi amfani da lokacin da yake tare da mai gidansa ya ci moriya sai amfana shi ba, wallahi sai ya yi da na sani. Kai duk wani dan adam da ka sani idan bai amfani lokaci ba sai ya da sani. Shugaban kasa idan bai amfani da lokacin da ya samu ba, da damar da ya samu yake kan karagar shugaban kasa ba sai ya da na sani. Gwamna in bai amfani da lokacin da yake mulki ba, wallahi sai ya da na sani. Chairman, sanata, dan majalisa, limamin masallaci, malami mai wa'azi, duk wani mutum da yake jagora ne al'umma, matukar bai yi amfani da lokacin da Allah ya bashi wannan dama ba sai ya ciza ya tsayayi da na sani. Haka al'amarin yake, Allah ya riga ya kaddara mana rayuwarmu tana tafiya akan lokaci. Imam al-Hasan al-Basri yake cewa ni nayi rayuwa da wasu mutane, adaratu aqwaman, nala rayuwa da wasu mutane, naga a duniya ba abinda suka fi rowarsa, abinda suke gani yafi musu muhimmanci a rayuwarsu irin lokaci. Suna da bala'in rowan lokacinsu, ba sa barin lokacinsu ya tafi ba a mansura. Kai sun fi son lokaci akan kuɗi, sun fi son lokaci akan dinari, sun fi son lokaci akan dirhami, sun fi son lokaci akan duk wata dukiya da kake iya sani. Haka yazo a cikin littafin Az-Zuhd na Abdullahi ibn al-Mubarak. So a nan gurin abin da nake so ƴan uwana su gane, Imam al-Hasan al-Basri tun a wancan lokacin fa yake wannan magana. Yace magabatanmu, mu musulmi magabata na kwarai, abinda suka fi kowa rowarsa ba sa sakin sai tafi a banza shine time. Amma ku duba yanzu mutum a banza kurin zai zo kofar gidanka ya ma sallama ya taho da rake sai ya cinye maka minti 30 a banza kurin, ko mutum ya ce ai wani na zo maka hira ne, a zauna a yi ta surutun banza mara amfani, ba littafi ku dauka ku karanta ku karu ba, ba tunani kuka yi na creating wani business ba, ba tunani kuka yi na taimakon wasu gajiyayyu ba, ba tunani kuka yi na taimakon iyalanku ba, kurin zaman hira, zaman iska, kurin zaman majalisa, wanda yanzu abin da yake faruwa kenan. Bincike ya tabbatar mana ta dalilin wannan yanayi na zaman corona din nan, wallahi akwai yaran da sun shiga caca, amma ba yan caca bane, saboda me? Sun samu lokaci a banza ba su kuma yi amfani da wannan lokaci ba, daga lido an koma caca. Bincike ya tabbatar mana akwai yaran da suka ji suka kama shaye-shaye saboda sun samu faraga, sun samu yarwar lokaci, kuma ba a faɗakar da su yaya za su yi su ainihin amfani da wato lokacinsu ba. So mutanen kirki kwarai da gaske suna amfanuwa ne da lokaci, kuma suna cin moriyar lokacinsu a duniya da lahira. Lokaci kala-kala ne, akwai lokaci da ake ce da shi alwaqtul ibda'i, shine Turawa suke cewa creative time, wato lokacin da ake son mutum ya yi amfani da kwakwalwarsa yana kirkiran wani abu. Ka yi amfani da lokacin ka kirkiri wani abu, we have to be very creative, mu zama muna kirkiran abubuwan da zai amfanar da mu a rayuwarmu. Wannan akwai shi a addini, akwai misalai, amma babu lokaci. Akwai a preparatory time ake cewa, wato da larabci ana ce da shi alwaqtu tahdhiri kenan, mutum ya samu lokaci da zai ainihin kimtsa, lokacin kimtsi kenan, lokacin kimtsi in tafi kasuwa to kai amfani da wannan lokacin dan cikin da ka tauka suwa, lokacin kimtsi in shiga lacca a jami'a to kai amfani, lokacin da zan shirya in tafi kaza, lokacin shiri in tafi gona, lokacin shiri in tafi kaza, wannan shi ma lokaci ne mai zaman kansa kuma yana da ka'idojinsa ya ake amfanuwa da shi. Akwai al-waqtul intaji, shine productive time, productive time a lokacin intaji shine ainihin tsakiyar lokacin production yanda zaka fitar da abubuwa kaje company yanzu ake kirkiran abubuwa kaje ainihin wato makaranta yanzu ne zaka yi kaza yanzu ne kake rubuta research ɗinka productive time kenan wanda shi ma bai kamata mu manta da shi ba akwai alwaqtul aam ko au ghairil mubashir suke ce da shi overhead time kenan wani lokaci ne na rara shine ake ce da shi overhead time lokaci ne na rara to yaya ake amfanuwa da wannan shi ma duk akwai rubuce-rubucen malamai akan wannan alqur'ani ya bada muhimmanci kwarai da gaske dangane da lokaci lokaci yana daga cikin asalin wato tushe na imani ai ko tushe wato tushe na ni'ima kamar yadda qur'ani ya tabbatar mana zan kawo mana ayoyin a gurguje saboda ainihin wato lokacin bai zai isar mana ba wasakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wasakhkhara lakum al-layla wan nahara yace wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha innal insana ladhalumun kafar cikin suratu ibrahim kun ga nan gurin Allah yace Allah ya baku dare da rana ya baku wata kullun suna nan da karshe sai ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace kuma wato wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha inda za ku kididdige ni'imomin da ubangiji ya muku ba za ku iya kirgawa ba huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الله yayi rantsuwa da lokaci saboda muhimmancin lokaci a cikin alqurani Allah yace innal insana lafi khusr wal asr innal insana lafi khusr wal asr lokaci ne Allah yace lalle dan adam yana cikin asara Allah yace wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal unsa rantsuwa ne Allah tabaraka ta'ala ce wallayli iz adbar was-subhi idha asfar shi ma wannan rantsuwa ne Allah ya faɗa wata wallayli idha as'as was-subhi idha tanaffas duk wannan lokaci ne Allah ce wal fajr wa layalin ashr ya rantsi da lokaci Allah ce wad-duha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala rantsuwa ne da lokaci fala uqsimu bish-shafaqi wallayli wa ma wasaq wannan din rantsuwa ne da ainihin wato lokaci so ga cikin muna ta yi kuma lokaci yana ta kokarin bin mu yana so ya tsaye da mu da ƙarshe abinda nake so na tsaya a kansa ba wai dan abubuwan sun kare ba ku sani cewa rayuwar mu gaba ɗaya tana da alaka da lokaci shi yasa Allah ya sanya mana akwai kwana a cikin kwana akwai awanni a cikin awanni akwai mintuna a cikin mintuna akwai seconds akwai kwana akwai sati akwai wata akwai shekara akwai shekaru akwai watanni akwai satuttuka akwai kwanaki akwai mintuna akwai seconds wannan kadai ya isa mu gane cewa lokaci yana da muhimmanci mu ci moriyarsa ba wai sai a lokacin corona kadai ba a duk rayuwar mu gabaki ɗaya ba mu isa mu rabu da amfanuwa da ainihin wato lokaci ba shi yasa annabi rahman sallallahu alaihi wa sallama yayi ta magana akan wato lokaci yanzu misali akan sallah aka ce ayyul amali afdal yace as-salatu li waqtiha manzo Allah yana faɗa akan watan ramadana sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati ku yi azumin ramadana in kun ganshi kaga lokaci ne idan lokacin ganin watan ramadana yayi kuka ganshi to ku yi yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita mana dangane da qiyamul layli da yin sallah ta dare to shi ma ai lokaci ne ba sai sallar lokacin sallar daren yayi ba kai ko manzo Allah ya kwadaitar mana lokaci na sujada aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid akwai hadisi dai ga sunan wato masu tarin yawa akwai lokacin da mutum zai yi da na sani dangane da rashin amfani da lokaci wanda shine abu na karshe lokacin mutuwa lokacin da mutum mutuwa ta zo masa ya ganta ga a lokacin Allah zai ci zai tsakak da yayi amfani da lokacinsa wa anzirin nasa يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وندعك اللوكشيني سكتش كدم جنكر تأمنا زوا ونلوكش يا أبنجي أما با أمباني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله تبارك وتعالى يا جاي أمانة أن أدم زي بك أشيشي وأداو دشي يا يا أسار اللوكة تندي وشي أنا سو الله إداو دشي أما إنا فنن كما إذن أنزوران اللاهرة إتمادي لوكة تندي أكي لسافي إذن الجنة يتفع الجنة دن وتي تفوتا تو أنا اللوكة تندي أن وتذاسي بولين إنا مادا an dawo da su duniya sun yi amfani da lokacin nan da ake ta magana. Allah tabaraka wataala ce walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Allah ka dawo da mu dan mu aikata aiki mai kyau. Kaga sun yi asara kenan, sun yi da na sani wannan a ranar dajin kiyama za su ce farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah ce walau shi'na la'atina kullu nafsin hudaha ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سينشدكوا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. duk wannan akan lokaci ne, sai mu dakata saboda yanayi na lokaci. Za mu bada waɗannan mintuna insha Allahu ta'ala saboda ƴan uwa da suke sauraron mu kuma suke bibiyar mu. To sai in ce ƴan uwa, bari mu saurari mai mudakalat ko abun da za a ambato ko za a yi tambaya ko na makamancin wannan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم to magana ta gaskiya. Wannan galibin kasuwancin nan da mutane suke online kasuwancin nan akwai shubuhohi da yawa. Wasu gaskiya galibin ɗinsu ba su halatta ba, wasu kuma idan sun halatta akwai kurakurai da gyare-gyare a ciki. Gaskiya ba lokaci ne da zan iya yin bayani, wadataccen bayani akan waɗannan nau'i na kasuwanci ba, sai dai a sa lokaci a bada misalansu. A ce misali a ce lokaci kasuwanci irin na kaza ko nau'i irin na kaza da sauransu, sai mu yi bayani mu ba wa mutane misalai da references da haramcin wajen haramcin. Yanzu misali da yawa za ka ji ƴan uwa ana ta yin kasuwanci, mutum ya zo yana sai da kayayyaki na dubu ɗari kaza na miliyoyi kaza amma bai da kayan gaba kiɗaya, ba shi da shi. Kuma manzon Allah ya faɗa mana a cikin hadisi wala la tubi'a ma laysa indak, kada ka sayar da abin da baya wajenka. Galiban business nan da mata suke shiga suna yi, wasu koma maza suna yi, sauransu a ta ɗaukan kaya ana tallatawa. Mutum ya karɓi kuɗin kaya, ba shi da kayan a shago, ba shi da kayan a kasuwa, ya cire ribarsa ya je ya siyo wannan kayan, ya yi shipping ɗinsa ya ɗora duk a cikin kuɗin wanda zai sai kayan, ga garari da yake tattare da shi. Wannan bai halatta ba. Wannan misali ɗaya ne na buga mana sauransu. Kuma akwai abubuwa na gaibu waɗanda suke a ɓoye suke, baka san kyawun abun ba, baka san ingancin abun ba, sai a nuna maka kaza a hoto amma ba abun da aka nuna maka shi za a zo a sayar maka ba. So ina fatan shawara ta kawai da zan bayar, duk wata mace ko duk wani wanda yake so wani online business ko wani kasuwanci da yake so, to yaje tambayi malami, a samu malamai na zamani wayayyu da suke iya karanta tsarin kasuwancin na zamanin a rubuce yanda Turawa suka kawo shi, da kuma za su iya gwara shi da kuma tsari na musulunci sai su bayar da amsa. Kada mutum ya je ya shiga wani kasuwanci bai tambayi malami ingancinsa ba. A nan aka zo aka yi ta yaudarar mutane, aka yi ta karɓan kuɗinsu, suka yi ta zuba kuɗaɗe a iska kudin online, a ce wai in ka zuba kuɗinka kaza zai yana hawa-hawa zai kai kaza, in ka kawo mutane biyar kai ma za a ƙara ma kaza, su ma sun kawo biyar za a yi kaza, za a yi kaza. Yanzu gaba ɗaya waɗannan kamfanonin duk da ake wani abu an neme su an rasa su gaba ɗaya, mutane sun yi asarar dalolin kuɗinsu a banza. Yawanci Turawa ne suke sakin wasu businesses wallahi al'azimu malan dan su ci kudin mutane tunda su komai halal ne a wajen su. To problem din shi musulmi abinda baya gane mu kuma addinin mu ba fa komai ne mutum zai zo yi ba a matsayin halal sai ya bincika an tabbatar da ingancin sa. So ina ba da shawarar irin waɗannan tambayoyi gaskiya ba zai yi a bada ansar su a gurguje haka ba, akwai bukata a kawo misalai sai a buga misali ga waɗanda suke kasuwanci yanzu kun ga kaza kaza da kuke yi to ya saba wa musulunci ta bangaren kaza da kaza da sauransu. So ina ba da shawara kafin mu zo mu tattauna akan wannan ko mu saki wata fatawa ta gaba daya bi tafsil akan wannan abun to ya kamata duk wanda zai je tambayi malami alƙalla ka dogara da fatawa da wani malami ya baka kafin ka je ka shiga wani abu. Wallahi illa law an yaf'ala fi illa hatta ya'lama hukum Allah fihi, haka mai alari yace karka aikata wani aiki sai ka san hukuncin Allah a ciki. Kasuwanci rayuwa ce, kasuwanci abu ne mai kyau, addinin musulunci ya magana akan kasuwanci. To kar ku je ku ta shiga mata ne ko maza ne kuna shiga online kasuwanci ba tare kuna tuntuban malamai ba. Kuna da malamai a ƙasar ku, kuna da malamai a garurukan ku, tambaye su. Kuna da wayoyin malamai, kuna da website na malamai, ku tambaye su ba ku fatawa. Amma ba za a ba sai an je an yi kasuwanci an yi barna sai a zo ana tambaya. Allah gane da mu, Allah ba mu dacewa. Na'am. To wannan matsala ta amfani da social media, matsalar amfani da social media din nan ana yada labaran ƙarya yana cikin musibar da take damu. Allah shine shaida, kuma Allah ya jarrabe mu da wasu shedanu, boyayyun shedanu, shedanu a hijabi, wanda mutum sai ya zauna kurin ya kirkiri labari na ƙarya babu wannan labarin kwata-kwata, ya zauna ya zo ya yada wannan labarin babu shi fa kwata-kwata. Kuma da yawa daga cikin abubuwan da suke faruwa ake tada hankali, ake fadawa cikin fitina, ake fadawa cikin wayewa da sauransu saboda dogaro da wannan labarin ƙarya. A yi labarin ƙarya da ya shafi harkar hukuma da gwamnati, a yi labarin ƙarya da ya shafi harkar manya-manyan 'yan kasuwa, a yi labari na ƙarya a yada akan abin da ya shafi harkar malamai, a ɗauko hoton ƙarya, akan je a ɗebo wasu hotuna na kashe-kashe na zubar da jini da aka yi a wata ƙasa. Wanda gashi kana gani ba bakaken mutane bane, kawai sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ai jiya da daddare an ta kashe mutanen gari kaza, duk wannan yana faruwa. Ko kuma a je a dauko wani abu da ya faru a wani wuri wanda ba a Najeriya bane sai a zo a kawo mana shi, ko ya kukuka ko na makamancin wannan, ko mutum ya je ya dauko wani labari ya ce ai wani ma ya ce kaza sai a zo a fada, kuma kaga abun a ƙarya ne. Yanzu labari fa hatta kai Allah sauki, hatta fa hatta a gidan namba ɗaya na Najeriya gabaki ɗaya, shugaban ƙasa gabaki ɗaya oga kwata-kwata fa an fata yaɗa labarai fa na ƙarya a kansa, ana kallo ana gani ba wani, duk an gaya mana an ce ai ya riga ya mutu ma har an yi jana'izarsa kuma gashi nan yana rayuwa. Wannan misali ne guda ɗaya wanda ya kamata a ce an ji tsoronsa kada wataƙila amfani da hukuma. An yi wa gwamna ƙarya, an yi wa shugaban ƙasa ƙarya, an yi wa sanata ƙarya, an yi wa malamin addini ƙarya, an yi wa talaka ƙarya, an yi wa mai kuɗi ƙarya, an yi waye da sauransu. So ina ba ku shawara, wallahi tallahi duk wanda ya shiga cikin wannan harka ta social network yake rubuce-rubuce tabbatar sai Allah ya tambaye shi akan da abin da ya rubuta. Kuma ina gaya mutane duk wanda ya ɗauki wayarsa ya yi amfani da ita ya yi posting wani labari, to kenan ya yarda da wannan labarin. In Allah ya tashi tambayan masu yaɗa wannan labarin, wallahi sai an tambaye ka, ka kashe datarka a banza, kuma ga tambaya da za ka tarar da ita a gaban Allah. Ku daina shiyarin labaran da baku tabbatar da ingancinsu ba, don kuna taimakawa ne wajen yaɗa ƙarya, wajen yaɗa tada hankalin mutane, wajen jefa mutane cikin musiba, wajen haɗa rikici da rashin natsuwa. Kuma da yawa sai kaga ba alheri ake faɗa ba, sharri ake faɗa. Kar ka yaɗa labarin da baka tabbatar da ingancinsa ba. Duk wanda ya turo maka labari yace sai ka tura shi ga wani, kar ka tura sai in ka tabbatar ko a gaban Allah za ka ba da ansa a kai. Wallahi wannan kurakuren duk muna fadawa a ciki, duk muna fadawa. Yanzu akwai wata baiwa Allah da ta yi challenging wani bawan Allah, wani malami ne, Allah ya saka mata da alkhairi. Abinda ta fada daidai ne ta fada, ta ce wata ce ta yi wani abu ba daidai ba na kuskure, sai aka zo ana yaɗa hotonta babu hijabi a jikinta, babu niƙabi, babu ga alamomi na fitina da barna duk a jikinta da sauransu, aka zo ana ainihin wato yaɗawa. Sai wannan baiwa Allah sai take cewa wannan malami, tace to akar maka Allah kaddara wannan abin da aka faɗa din ya faru to shi kuma meye hukuncin daukan yada hoton wata mace da tsiraicinta saboda ta aikata wani abu idan har ta aikata wani laifi na'am an ji ta aikata to kuma yada wannan hoton nata ana kallon tsiraicinta shi kuma a wani matsayi yake addini so muna fada cikin kurakure gaskiya ko mu zo mu yi ta sharin labarai wanda ba daidai bane daga baya kai kanka zo ka fahimta ba daidai bane wannan duk abu ne da ba za ka yi wanki kowa ba sai wanda Allah ya kubutar mu daina yada labarai waɗanda suke ba ingantattu ba Allah ya ganar da mu na'am mutane suke samun yan fawa ba sa zo aiki haka ne to abinda ne idan muka riga muka sani a gwamnatin tarayya Allah saka mata da alkhairi ta fitar da wannan tsari ne na yan fawa din dan a taimaki musamman matasa da ba su da aikin da za su yi wanda ba su da aiki daya kenan dan me dan a rage wato gafi da karfin talauci a cikin al'umma so sai wani ya je ya karbi wannan aikin kuma yana karban albashi kuma baya yin wannan aikin ko kuma ma wani ya je ya karba sai ya je su kashe mu raba yana da wani aikin sa da yake yi sai ya tura wani ya je aikin suna kashe mu raba duk wannan bai halatta ba kuma wallahi ba za mu samu nasara ba akan abubuwan da muke sawa a gaba na neman rage talauci wato a cikin wannan al'umma yaya zakai kaje an ce sai wanda baya aiki zai je wannan abun kai kuma ka je ka shiga kana karba kuma kana da aikin kuma ka toshe kafan mutane miliyoyi ga sunan malam suna ta mafarki suna neman wannan abun wannan ba daidai bane cin amana ne yaudara ne kuma wallahi shi ma sai Allah ya tambaye mutum kar ku manta mun faɗa a cikin hadisi a karatun nan namu kwabo ɗaya idan ka same shi taro da ya shigo maka sai Allah ya tambaye ka ta yaya wannan taron ya shigo min aina tasabahu wa fima anfaqa haka tambaya take ta dukiya abu guda biyu ne kwarbi ne ta yaya ka nemi wannan dukiya sannan kuma ta yaya ka ciyar da wannan dukiya duk wanda ya je cike yan fawa yana karban kudin gwamnati baya aikin ko bai cancanta ba wallahi sai Allah ya tambaye shi don wannan kudin gwamnatin kudin talakawa ne ba kudin janar Muhammadu Buhari bane ba kudin gwamnatin jihar ku bane ba kudin ciyaman din ku bane kudi ne na al'ummar kasa kuma an wane ne dan ayi aiki ga wasu mutane specifically kamar wadanda suke zuwa ne suke cika takaddu na neman taimako na tallafi na noma shi ba manomi bane ba bai taba zuwa hanyar gona ba amma zai je bi duk hanyar da zai bi yaje ya cike takadda ta ainihin wato karban tallafi na noma wallahi akwai wanda suke karban miliyoyi akwai wanda suke karban kayan amfani na gona ko su karbi generators ko su karbi kayan aiki na gona amma Allah ba su taba zuwa hanyar gona ba ana gama sai su je su kai shi kasuwa su je su sayar da shi ta yaya za mu ci gaba ya kamata 'yan Najeriya mu ji tsoron Allah fa idan muna zagin shi wa gabanni muna cewa suna zaluntar mu suna cutar mu to mu ma akwai azzalumai a cikin mu yanzu wanda ya je cike takardar karban tallafin noma shi ba manomi ba ya hana manoman kauye ko ya hana manoma na hakika su karbi wannan taimakon shi yaje ya karbe saboda ya fi su doguwar kafa ya fi su sanin hanyar Abuja ya fi su sanin ainihin wato manyan mutane a kasa to dan Allah ya taimaka wajen rage talauci a cikin kasa bai taimaka ba so kuma yanzu wannan zai zo ya zauna yana zagin wani ya ce wani ya zalunci ga babban azalimi nan a gabanka a zaune sai ya kamata mu ji tsoron Allah mu sani wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu akan duk abubuwan da muke aikata Allah gane da magana ta gaskiya malamai sun ta bayani an faɗa a karatuttuka an yi bayani a mumbarai ni ma kuma yanzu zan daɗa yin bayani ma'ziratan ila rabbikum don mu sauke nauyi wannan kuɗi da CBN take bawa mutane bashi tallafi ko na corona ko ba na corona ba wannan tallafi da suke bayarwa su da kansu sun tabbatar cewa akwai riba a ciki akwai ruwa a ciki mu kuma musulmi Allah ya haramta mana cin riba. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله يقول فمن جاءه موئذة من ربه فانتهى فله ما سلف. الله يقول ما تيار بذات تاشر أن تاشر القيامة يندك سنوان ده شيطان يبجي سكا مم ينقايا سبو ده چر ربا كدين زوا كنا كرقم باشي دروا bashin da bankuna suke barwa da ruwa haramun ne mutum musulmi ya karba. Kuma wannan musamman wanda ake barwa kwanakin nan malamai sun ta rubutu, har littafi ma wasu malamai sun rubuta akan wannan, akwai ruwa a ciki a daina karba. To nan kuma sai mu ce idan mun gaya mutanen mu daina karba, to ita kuma gwamnati sai mu gaya mata cewa wallahi alazim ba a mana adalci a Najeriya. Mu musulmi akan harkar basussuka na taimakon noma, basu suka na taimakon yan kasuwa, basu suka na rage radadin talauci da ake sa ruwa a ciki. Ai mu yan Najeriya ne, su sauran abokanan zaman mu wanda ba musulmi ba, su fa halal ne a wajen su, su ba ruwan su da wata riba, zuwa za su yi su diba su ta ci. Amma mu kuwa duk yanda ka kai da bukata, idan ka ji an ce maka akwai wannan kudin ruwan, ba za ka iya zuwa ka je karba ba, saboda addinin ka ya hana. So shine muke kira cewa don Allah gwamnati ta samar mana da tsarin da mu ma musulmi ƴan arewa ko ƴan kudu za mu rinka cin moriyar dukkan tallafi da gwamnati take bayarwa. Me ya amfanin a rinka sake biliyoyin kudi ana taimakon ƴan ƙasa, amma galiban wallahi ƴan kudu ne suke cin moriyar wannan kudade, saboda ruwa ne a cikin mu musulmi ba ma mu'amala da ruwa. Yanzu dan Allah ministocin ba za su taimaka ba, sanatocin ba za su taimaka ba, wane ne in ba za su taimaka ba. Alhamdulillah kwanan na ga wani rubutu da aka yi cewa Central Bank ta saki wani tsari da za ta rinka ba da tallafi da taimako ga ainihin wato ƴan ƙasa wanda babu tsarin ruwa a ciki. A nan sai mu yi addu'a wa Central Bank, Allah musu albarka. Duk wanda ya promoting wannan agenda din, Allah masa albarka. Da wanda suke ciki, da wanda suke waje, muna jiran implementation, true implementation. Ba wai kawai an yada shi a duniya an ji cewa an bude kofar amma har yanzu ba mu ga komai ba. Kaga muna da manoma, muna da masu ciwo, muna da ƴan kasuwa, muna buƙatar taimako, amma ba ma iya karɓan wannan kuɗi da Central Bank take bayarwa. Saboda me? Saboda akwai ruwa a ciki. Amma ku je ku ga yadan waɗanda ba mu ba ƴan kudi yanda suke cin amfanin wannan kuɗin. Mutum ɗaya sai karɓi biliyan guda, mutum ɗaya sai karɓi miliyan 500 ya je buɗe gona, ya je buɗe ainihin wato hanya ta samun kuɗi, ya gina kamfanoni. Sun gina kamfanoni da waɗannan kuɗaɗe tsugugu, amma mu wallahi muna nan talauci yana nan, yana ta kai mu makabarta, yana binne mu. Muna fatan a fitar mana da tsarin da za mu rinka amfanuwa da kuɗin da gwamnati take ba wa ƴan ƙasar ta su amfana, a cire mana wannan ruwan, a yi shi tsarin kasuwanci, a tambayi wannan ƴan Islamic banking and finance za su ba da tsari. Ana yi a Malaysia, ana yi a Saudiya, ana yi a Sudan, ana yi a India, ana yi a sauran ƙasashe wanda gwamnati na ba da wannan taimako ba ruwa ba ne, amma ita tana amfana kuma ƴan ƙasar ta suna me? Suna amfana. Ba wai a ce wai is Islamization of the nation ba, no, ba Islamization bane, fitar da adalci ne, fitar da gaskiya ne a cikin al'umma. Allah ya taimake mu. Wani ya ba da kuɗi ajiya, sai mai ajiyar ya kai Jais Bank ya ajiye, sai kuma aka samu riba bayan wata uku. Wannan ribar da aka samu ba naka bane dan uwa, na wanda ya baka ajiya ne. Kana cin taro a ciki, wallahi sai ka biya ran tashin kiyama. Duk maitar kuɗin ka, duk bala'inka. Kar ka yadda ka ci taron wani, kar ka yadda ka ci kwabon wani ba tare da izininsa ba. Daga baka ajiya, kawai ka je kai banki don kuɗi ya duka abin nan. Wannan kuma tambayar tana da muhimmanci kwarai. Akwai waɗanda a ma'aikatu sukan ɗauki kuɗin albashin ma'aikatan sai su je su kai shi banki na ruwa. In yayi sati ɗaya an yi delay ba a biya mutane ba, ko yayi sati biyu an yi delay ba a biya mutane ba, to wannan kuɗin ruwa interest ɗin yana accumulating, yana ƙaruwa. Don haka sai su ba da kuɗin sai su janye wannan kuɗin ruwa. Haramun ne ka an baka ajiya ka je ka amfana da wannan kuɗi na ajiya. Malamai fa suke cewa fa in ba ajiya aka baka, idan mutum naira 1,100 ya baka ajiya, to idan ya dawo wannan 1,100 za ka ba shi. Bai halatta kai tasarrufi ba, don kai da aka ba wa ajiya an amintu ne da kai. So wannan kuɗi da ka kai Jais Bank, Allah ya saka maka da alkhairi. Wataƙila gidanka akwai ɓeraye da gafiyoyi da za su ɗebe wannan kuɗi, shi sa kai jaiz ban ya yi kyau. Duk abin da aka samu sai ka gaya masa, in ka ga dama sai ka ce masa akram kallahu na ajiye maka kuɗin ka, ka bani miliyan 20 an juya su a jaiz bank, kuɗin nan sun zama naira miliyan 20 da dubu 100 kaza, ina buƙatar nima gaskiya ka bani ladan ajiya ko kuma ka yi min wani abu, dole za ka yi min wani abu. To wannan kaga kun yi negotiating, kun yi yarjejeniya da kai da wanda ya baka ajiya, shikenan ya zama aikin kuɗi ka masa, yanzu kuma baka da ladan ajiya dan aikin kuɗi kai. Amma ajiya ta fi sabilillahi ba a karban kokobo. Ina fatan muna fahimta. So ku daina cin kuɗin mutane ba da haƙƙin su ba, kuma wannan koda jami'an gwamnati ne waɗanda suke karban grand grand na local government ko grand grand na jihohi ko wasu kuɗaɗe na kwangila da aka baya gwamnati ta yi releasing kuɗi, amma shine accountant ko shine kashiya ya haɗa kai da shugabansa su je su ɓoye wannan kuɗi a wani banki yayi wata biyu wata uku dan ya haura a samu kuɗin ruwa su cinye. Wallahi tallahi wannan haramun ne, kuma bai halatta ba, ya kamata mu kiyaye. Allah ya tsare mu ya raba mu da cin haram. Kuma ina ja maka kunne, duk yanda zaka yi a rayuwarka wallahi kakka bari ka mutu, Allah ya tashe ka a kiyama da haram a cikin cikinka. Manzo Allah yana faɗa kullu lahmin nabata bil harami fan naru aula bihi, duk tsokar da ta ginu da haram to wuta ya fi cancanta da ita, kenan duk mai cin haram sai Allah ya kona shi. Kai kokari ka gyara mu'amalarka kafin Allah Ubangiji ya ɗauki ranka, ko kuma kafin canjin rayuwa ya same ka Allah ya gyara halinmu. Allah ba mu dacewa. Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai Allah ya saki hada mu insha Allah. Madallah, shukran. Masha Allah. Na'am.